نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بينك هو السلام عليكم ورحمة الله. Akwai ƴan uwa da suka rubuto tambayoyi da dama, kuma ba za mu iya ansa su gaba ɗaya ba, to amma kuma ba za mu kyale su gaba ɗaya ba. Ala ka'idati ma la yutraku kullu ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Mai tambayar farko abinda take cewa mijinta ne yayi tafiya har tsawon watanni takwas, sai bayan wata biyar da yin tafiyar sa sai labari ya zo mata cewa ya mutu tun wata biyar da suka wuce baya, wato bata samu labari ba sai bayan wata biyar da rasuwarsa, sannan ta samu labarin mutuwarsa. To za ta yi ta kaba? Tambaya ta farko kenan. In kuma za ta yi ta kaba, yaya tsarin ta kaba da yake? To dangane da matar da mijinta ya tafi wani waje, Allah ya karɓi rayuwarsa a can, ba ta da labarin mutuwarsa har sai bayan adadin kwanakin ta kaba ya wuce. Shin za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba? Malamai sun yi maganganu guda biyu. Akwai malaman da suke ganin wanda ta yi wannan tambaya babu ta kaba a kanta, domin lokacin ta kabar ya riga ya wuce. Domin adadin kwanakin ta kaba su ne wata hudu da kwana goma. Wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Kaga wata hudu da kwana goma, yanzu ko ita ta yi har wata biyar. Dan haka wannan kwanakin na ta kaba sun riga sun wuce, babu ta kaba a kanta. Wannan magana farko kenan. Magana ta biyu, in ce maganar malaman da ke cewa daga lokacin da labari ya zo mata, daga lokacin za ta shiga ta kaba har sai wata hudu da kwana goma. Domin ta kaba wani abu ne wanda yake ibada mai zaman kansa, tunda ibada ce ita ko bata riga ta yi ta ba, domin inna mal a'malu binniyat, bata riga ta niyyaci yin ta kaba ba duk da kwanakin sun riga sun wuce baya. Don haka abinda wato ainihin suka ce daga ranan da labari ya zo mata, shikenan daga lokacin nan za ta yi ta kaba, za ta shiga cikin ta kaba. Wannan zance ko yana da karfi kwarai da gaske. To idan za a yi ta kaba, ya ne ta kaba? Ta kaba dai shine zaman da mace za ta yi wata hudu da kwana goma. Cikin wannan wata hudu da kwana goma za ta nisanci kayan ado, sai dai ta sa kaya ko da cikin gida ne wanda ba ya yabo ba fallasa, wanda za ta suturce jikinta amma ba za ta yi ado ba. Na biyu, za ta nisanci turare. Na uku, za ta nisanci kunshi, ba za ta yi lallai ba, kowane irin kunshi ba za ta yi ba har sai waɗannan kwanaki sun wuce. Na hudu, ba za ta sa kwalli ba, da dukkan abin da yake dangantaka da kwalli, kamar huda ko jambaki ko waninsa, dukkan wani nau'in kayan ado ba za ta yi amfani da su ba har tsawon wata hudu da kwana goma. Haka kuma yadda ba za ta sa tare ba, ba za ta yi amfani da man shafawa mai kanshi ba, amma man shafawa mara kanshi kamar basilin ko makamancinsa wanda ba ya da kanshi, saboda ana cikin lokacin sanyi, ta iya amfani da shi. Kun gane ko? Haka ba za ta yi amfani da sabulin wanka mai kanshi ba, shi wanka ya halatta kai. In kullum za ta yi wanka ya halatta, in ma ya dace da lokacin zafi har ta bukaci yin wanka so uku ko so huɗu yi ne, duk ya halatta. Kuskure ne da ake cewa mai ta kaba sai ta yi sati za ta dinga wanka so ɗaya a sati, wannan kuskure ne. Allah bai ce haka ba, manzon Allah ma bai ce haka ba, ai sai ta dinga tsami kuma. Sannan kuma akwai abubuwa da dama da mutane ke tsammanin su ta kaba sai an saki. Akwai taron shiga ta kaba da ake a zuwa samu wata tsohuwa wadda ko alwala ba ta iya ba, ita za ta saki ta kaba. Za ki shiga ta kaba ne daga lokacin da kika ji labarin mutuwar miji. In lokacin na akwai hoda a tsakarki ko jambaki sai ki je ki wanki. In lokacin na kin yi ado sai ki je ki cire kayan ado din, ki sa kaya waɗanda ba na ado ba, shi ke nan kin shiga cikin ta kaba. Za ki ci gaba da nisantar ababen da muka ambata a baya har zuwa wata hudu da kwana goma. Sannan kuma wannan ta kaba mace za ta yi ne a gidan mijinta. Sai fa in gidan ba nasa ba ne, na haya ne, kuma wa'adin da aka biya haya ya riga ya yanki, ko ba su yi mata alfarmar zama ba, to nan ne za su tafi ta koma gidansu. Amma matuƙar mijinta na da gida a gidan mijinta, za su ta kaba ba a gidan iyayenta ba. An fahimta da kyau? To waɗannan kaɗai kenan daga cikin al'amuran da suka tafi ta kaba. Ba za mu iya kawo su gaba ɗaya ba, amma dai mafiya muhimmancin su mun faɗa. Haka in kin zo fita daga ta kaba ba sai an fitar da ke ba, da zaran wata hudu da kwana goma ta yi, kin riga kin fita daga ta kaba. To idan aka ce wata hudu da kwana goma, kamar a ce yau ne kwana na goma, yau da safe za ta fita ko sai da yamma? Buku ce komai ba? Sai da yamma. Don yini mai kare ba. An gane ku? Yini kuma zai kare ne da zaran rana ta faɗi, magariba ta yi. To daga lokacin nan ta riga ta fita daga ta kaba kenan. Saboda haka wannan shi ne hukuncin ki, wato zance mafi inganci ki faru ta kaba daga lokacin da kika ji labari har ki yi watannin da muka ambata. Muna fatan Allah ya ji kanki da gafara, Allah ya masa rahama. Mai tambaya ta gaba kuma yake cewa a majalisar take tambayar cewa wani lokaci wani ruwa ke fita daban mace wanda shi ba jinin al'ada ba, ba jinin dishi ba, ba jinin istihaba ba, fari wani lokacin kuma ya zanto ba fari ba. To akwai da abin da ake kira al-kudra da kuma as-sufra, wanda annabi ya magana cikin hadisi, nau'in ruwa mai ruwan kasa-kasa ko mai ruwan torowa wani lokaci yakan fita ta gaban mace. To wannan yana da hukunci biyu, idan ya fito a kwanakin da kika saba yin al'ada, to hukuncinsa daidai yake da hukuncin jinin al'ada, ba za ki sallah ba, ba za ki azumi ba, miji ba zai kusance ki ba. Idan ya fito a waɗansu kwanaki na daban waɗanda ba na al'ada ba, to baya da hukuncin jinin al'ada, don haka baya hana sallah, baya hana azumi, baya hana miji ya zakewa mace. Wani lokacin kuma ruwan zai zama fari, shi ba maniyyi ba, shi ba maziyyi ba, da ta gan shi ta bambance shi da sauran abin da ke fita daga jikin mace, to wannan shi ma hukuncinsa, wato ba a ɗaukar shi a matsayin jinin al'ada, baya hana mace dukkan ibadojinta. To amma sai malamai suka yi saɓani, tunda shi ba bawali ba ne, kuma shi ba maziyyi ba ne ba, ba kaza ba ne ba, to menene hukuncinsa? Shin zai ɗauki hukuncin bawali ne ya zama najasa sai da in yi taɓa wuri sai an wanke, ko ba zai ɗauki wannan hukuncin ba? Duk abin da ya fito ba cikin kwanakin al'ada ba, wanda yake da launin fari ko da wani launi daban, ruwan torowa ko ruwan kasa-kasa ya fito miki, wannan hukuncinsa kawai ki wanke inda ya fito, amma ba najasa ba ne ba, kuma ba zai hana ki dukkan ibadojinki ba. Wannan shi ne mafi rinjayen malamai, domin najasuwar abu a shari'a ba ka iya cewa abu najasa ne sai in nassin hadisi ya nuna ko nassin Qur'ani. Duk abin da ba Qur'ani ko hadisi ya nuna najasuwarsa ba, to ba ka da daman ka najasa mutane, sai ya kasance hukuncinsa shi ne albara'atul asliya, za ka gina shi akan asalin hukunci shi ne tsarki, ba a da a wannan najasuwa sai da dalili wanda yake kafi kitabun wa sunnatan. Wannan kuma ta ce wannan ne abin da ake kira da kuffi, abin da ake kira da suna al-khuf, wato abin da ake sawa a kafa, ana yin sa da fata, ana yin sa da abin da aka saka da auduga ko da roba, ko ma da menene dai sunan sa kuffi. Abin da yake ansa sunan kuffi a harshen Larabci shine duk abin da zaka sa a kafarka wanda zai rufe maka idan sawu zuwa abin da ya sama, ko ya kai rabin kori ko bai kai rabin kori ba, ko ya wuce rabin kori ya kai gwiwa, matukar dai ya wuce idan sawu ya zama me, ya zama kuffi. Kun gane ko? Ko takalmi ne kasa ya rufe idan sawu, sai da idan sawun ka baya waje, matsayin sa dai da kuffi, dan haka ya halatta kai shafa a kansa. To hukuncin yin shafa a kan kuffi, wato sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya shar'anta mana ma iyayi, sharadi shine lokacin da zaka sa takalmi ko kuffin ya zanto kana da alwala ka sa shi, idan ya zanto kana da alwala ka sa shi, to nan gaba idan alwalanka ta warware, to idan ka zo jaddada alwala zaka yi duk abin da ake na alwala, sai dai wanke kafa ne, ba sai kai ba, ba sai ka cire kuffi ka wanke kafar ba, sai kai shafa a kan kuffin. Sawa'un kofin nan na roba ne, sawa'un na auduga ne, sawa'un kowane iri ne, ko da ya tsage, ko da ya ɓarke wani wuri na ga kofa kana gani, amma dai ya rufe idan sawu ko, kuma ya rufe mafi rinjayen kafa, to duk za ka yi shafa a kansa bisa ga zance mafi inganci. Ko kafa ce, kafa hadisi bakwai ne akan kafa, hadisin annabi ɗaya guda bakwai akan hukuncin yin safa a shafa akan kafa. Yanzu ba lokacin sun yi ba ne, ka sa takalmi da safe, ka yi alwala daga gida, ka yi alwalarka tsaf, sai ka sa kafa, ka sa takalmi kafa ciki, ka tafi ofis ko kasuwa, lokacin azhar ya yi, an zo yin alwala, da ka cire takalminka sai ka yi safa a kan kafa, ba sai ka cire safarka ka wanke kafar ba. Duk wanda ya ce ma ba ka da dalili ka ce shi ya kawo dalilin da ya hana ka, amma ka gane da hadisi guda bakwai. Wani babban malami a kasar Syria ya hada su cikin wani dan karamin littafinsa al-masku alal jawrabaini, al-masku alal jawrabaini shine wato Jamaluddin al-Qasimi. Kun gane ko? To dan saboda haka wannan shine hukunci safa. To idan mutum mazaunin gida ne, an ba shi dama ne tun daga lokacin da ya alwala da safe, duk sallar da zai a wannan yinin har zuwa dare, in zai sake alwala zai safa akan kofi ne, amma in yi wuce kwana da yini, wato in wuce yini da dare, wa ka gari ba ka da dama ka ce ai kuma tun alwalar jiya bai har yanzu, a'a yanzu a ka gari sai ka cire kuma ka sake sabon alwala, sannan ka mayar da shi, sannan ka ci gaba da amfana da haka har wannan yinin da dare mai zuwa. In ko mutum yi ne tsawon kwana uku aka bar shi, sai ya yi kwana uku yana shafa akan kofi, idan ya zo na hudu alwala ta kama shi, to sai ya cire kuma ya sake wanke kafa ya sake mayar da kofi, daga nan har sai kwana uku. kun gane da kyau wannan shine rahusa da shari'ar musulunci ta baya. Kuma hadisi da dama suna nan cikin bulugul maram, Ibn Hajar al-Asqalani ya tara su wanda za su taimaka wa mutum kwarai da gaske game da wannan matsala. A ina da sai mu bari haka ko? Siffar shafatin waɗansu malamai suka ce za ka shafi ƙasa da sama gaba ɗaya, waɗansu malamai suka ce saman kaɗai za ka shafa banda ƙasa, waɗansu malamai kuma suka ce ƙasan kaɗai banda sama. Yanzu gangana nan kenan. Sannan suka yi magana akan kaifiyar shafaɗin ta ina za ka faro. Waɗansu suka ce za ka faro ne daga kan ƙafarka, wato muƙaddar nan ne makular ɗan yatsunka, sai ka faro daga nan gurin hannunka na dama na sama, hannun hagu na ƙasa, sai ka shafo daidai lokacin da hannun dama zai zo mahaɗar ƙasa nan gurin na dama na hagu kuma ya zo ƙarshen duniya. Sun haɗa nan gurin kenan, to suka ce kaifiyar kenan. Waɗansu kuma suka ce a'a, daga nan sama za ka fara, hannun hagu na sama ƙafarka, hannun dama na ƙasan dunduniyarka, sai ka tafi da su har zuwa ƙarshe inda ɗan yatsunka suke. Kun gane ku? Duk waɗannan maganganu ne ijtihadat ne na malamai. Abin da ya tabbata annabi ya ce shafa, duk abin da ya karɓi sunan shafa idan kai ya halatta. Ko mene ne? Kaddara da ɗan yatsa uku ka taɓa ruwa ka shafa haka, ka gama. Wanda duk ya ce ba haka ba ce ba na dalili. Wannan shi ne abin da al-Imam Sana'ani ya faɗa a cikin littafin Subulus Salam sharhin Bulughul Maram. Ya ce mutlaqul masahi shi ne abin da annabi ya umarni da shi. Duk abin da ya duku alaihi annahu mas'ul idan kai ka biya. Duk da haka kuma ba za ka shafi kasa ba, saboda hadisin annabi hadisin Ali bin Abi Talib da yake cewa da addini da ra'ayi ake yin sa, da shafar kasan kufi shi yafi sama da shafar samansa. Yake wa annabi ya shafi samansa ne, kaga kafa ma idan ka shafi kasa ka kafa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi wannan hadisi yana nan cikin bulugul maram, ba sai ka je nesa ba. Ina jin haka ya isa ko? Idan ba manta ga biya a inda muka tsaya, wato ainihin karshen aya ta 55 a cikin wannan sura mai albarka, suratu Maryam, wato wazkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbihi mardiyya. Inda aka ambaci annabi Isma'il cewa mutum ne mai cika alƙawari, kuma annabi ne shi, kuma manzo ne shi, wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakah, kuma ya kasance yana umartan iyalansa da yin sallah da zakka, kuma wa kana 'inda rabbihi mardiyya, shi ya kasance abin yarda ne a wurin Ubangiji. To a nan gurin da aka kawo annabi Yaqub a can baya da babansa Ishaq, kasan Ishaq shine dan uwan Isma'il kamar wa da kane suke. An gane ko? Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, sai aka ce wa kullan ja'alna nabiyya. Amma da aka zo kan annabi Isma'il, sai aka ce innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wannan ya nuna annabi Isma'il rasul ne kuma nabiyyi ne, amma annabi Yaqub fa dan uwansa, abinda annabi Ishaq fa dan uwansa nabi ne kadai ba rasul ba. Wato kenan da wannan malamai ke kafa hujja cewa ashe Isma'il ya tara shi falalatin da shi kana rasulan nabiyya, shi ko can gidan da Ishaq da Yaqub ko ne an ce kullan da Allah nabiyya kadai ba a ce rasul ba. To shi ayar da zamu tashi yau ta 56 wanda kuma suke ta da Idris.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wazkur fil kitabi Idris إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
واذكر في كتاب إدريس كأن بتكسر النبي إدريس أتكل للتاج القرآن ميجر ما دم متانيس وأزنتو دا أبن لكي تكلتا إنه كان صديقا نبيا للي شيء النبي إدريس عليه السلام يا كتنك من يوان جسيا دنجن دا أبن دا أن لكي سوكر مثلا واهي سننكم يا كتنك نبيا وتو النبي ورفعناه مكانا عليا كم من توقف كاشي مسعي وانديك مدوكي menene matsayi madaukaki da ubangiji ta'ala ya baki shine malami suke cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daren da aka yi Isra'i da shi ya damu da annabi Idris wato a sama ta hudu yana daga cikin wanda yawa annabi marhaban da lalai yace marhaban bil akhi salih an gane shi yace madalla da dan uwa wanda yake wato bil akhi salih da dan uwa na gari haka yawa annabi sallallahu alaihi wasallam maraba akwai kissoshi da ake ruwaitowa cewa wata rana annabi Idris alaihi salam yana zaune yana aiwatar da ibada sai yake tuna cewa yanzu da nake yawan ibada din nan kuma ai da zaran an ce na mutu komai ya yanke yana haka sai ubangiji ta'ala ya saukar masa da wahayi ya labarta masa cewa duk ibadar da yayi a kowane yini ladan da za a baki ladan adadin mutanen duniya na wannan zamanin to duk da haka sai ga ina ma kuma duk da ban mutu ba a ɗauki lokaci ana yi to wace wani mala'ika ya zo wajensa ziyara da ya zo ziyara wajensa sai yake labarta masa cewa ga gagan da Allah ya mutu amma abin da nake jin tsoro shine mutuwa yanzu ina san lalle ya zanto cewa ka roƙan min alfarma wajen malakul maut ya san sassauta mun kare tarkare na to wai sai wannan mala'ika ya dauke shi a fukafukin sa ya tafi da shi fur sama sai sama ta hudu da aka je sama ta hudu to yana nan shi kuma akwai malakul maut a lokacin nan an turo shi zo karban ran annabi Idris sai suka fi karo da shi a sama ta hudu sai shi ina zuwa sai ke cewa zan tafi a kasa ne yake cewa to kafin ka tafi ina roƙon maka alfarma ne annabi Idris a dan masa rangwame a rage masa adadin kwanaki yace ya take tambaya ta mutumin da yanzu bai fi kimtawar ido ba ya mutu ai umarnin da aka bani min da kimtawar ido kuma aka ce zan gamu da shi a sama ta hudu sai nake mamaki ya zan gaisa a sama ta hudu bayan yana sama yana kasa yace eh ai ka gaisa na akan fafike ma to wai wannan kisa haka to duk wadannan Isra'iliya ne ba su da wani dalili cikin Qur'ani ubangiji ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya akwai kisoshi da dama wanda suke da matsayi irin wannan dukkan su abin da bai tabbata ba cikin Qur'ani ko hadisi ingantacce ana daukar shi kissa ce kawai daga Isra'iliya yahudawa suka kisa amma ba su da asali a cikin shari'a tabbas Allah ya ba su babban matsayi kuwa din da ya sa cikin annabawa lalle ne cikin babban matsayi tabbas ga shi kuma cikin annabawa ma an zabe shi cikin wanda annabi ya gamu da shi a cikin Isra'iliya akwai wanda suke cewa har yanzu bai mutu ba yadda aka dauki annabi Isa da ransa shi ma aka dauke shi da ransa kamar yadda muka faɗa a cikin kisa amma wannan bai tabbata ba dan ba daga Allah bane ko manzon sallallahu alaihi wasallam wa rafa'nahu makanan aliyya mun dauka shi matsayi wanda yake madauki ubangiji ya ce ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin ulaika waɗannan da kuke ji da gani sune waɗanda allazina an'ama Allahu alaihim waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyyin cikin annabawa shin me yake nufi da cewa ulaika ana nufin jerin annabawan da aka ambata a cikin wannan surar tun daga kan annabi Zakariya zuwa ga ɗansa Yahya zuwa ga annabi Isa zuwa ga annabi Ibrahim zuwa nan ko kuma yana nufin dukkan jinsin annabawa shine limai yawo da tafsiri yace yana nufin dukkan jinsin annabawa waɗanda ke nan da waɗanda ba sa nan kamar yadda yake wato ulaika allazina hada Allahu fa bihudahu muqtadi a can cikin suratul an'am bayan ya jero waɗansu daga cikin annabawa ulaika allazina an'ama Allahu alaihim irin waɗannan sune taron annabawa waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su waɗanda aka ambata muku su da waɗanda ba a ambace su ba min annabiyyin cikin annabawa min zurriyyati adam daga cikin su akwai wanda suke cikin zurriyar annabi adam wa mimman hamalna ma'a nuhin akwai kuma waɗanda muka ɗauke su tare da annabi nuhu a cikin jirgin ruwa abin nufi muka ɗauki iyayen su tun kafin ma a kai ga haihuwar su a cikin jirgin ruwa tare da annabi nuhu an gane ko wa min zurriyyati isra'il wa min zurriyyati ibrahim wa isra'il ha kuma daga cikin zurriyar annabi ibrahim alaihi salam da kuma zurriyar isra'il shine annabi yaqub alaihi salam wa mimman hadaina wa tabaina daga cikin waɗanda kuma muka shirye da su muka zabe su da annabi to shine suka ce wani annabi ne wanda yake cikin zurriyar annabi adam a nan gurin ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adam ai kowa cikin zurriyar annabi adam ko akwai wanda ba dan adam ba sai suka ce to abin da ake nufi dan wanda yake makusanci ba ne nesa ba ai yanzu dukkan su ƴaƴan su ne amma akwai makusanci to shine suka ce abin da ake nufi da wannan shine annabi Idris an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adam annabi Idris wa mimman hamalna ma'a nuhin shine annabi Ibrahim alaihi salam wa min zurriyyati Ibrahim wa Isra'il daga cikin zurriyar annabi Ibrahim shine suka ce annabi Isma'il da annabi Yaqub da kuma annabi Ishaq da annabi Yusuf alaihi salam wa min zurriyyati Isra'il Isra'il shine annabi Yaqub tun da kan annabi Yusuf da annabi Musa da annabi Harun da annabi Isa alaihi salam dukkan waɗannan suna cikin zuriyar Isra'il shine annabi Aku. An gane ku? To waɗannan da muka ambata su ne wani manhajina wasu tabaina da kuma waɗansu waɗanda ba sa dangantuwa zuwa ga wannan zuriyar, kamar annabi Shu'aibu na Madayana, kamar annabi Salihu da aka turawa wato ainihin Samudawa, kamar annabi Hud na Adawa, su ma dai mun shigar da su mun zaɓe su da annabta, duk da cewa ba a kawo mana cewa suna dangantuwa zuwa ga ɗaya cikin waɗannan gidaje da muka ambata ba. Kun gane ku? Yaya siffar su take idza tutla alaihim ayatul rahman, yayin da duk aka karanta musu ayoyin Ubangiji, kharru sujadan, sai su tafi suna masu yin sujuda, wa bukiyan kuma suna masu yin kuka. Shi ne malaka sujadan din jam'u sajid, wato jam'i ne na sajid, kamar yadda buki jam'i ne na bakin, wato mai yin kuka. Halin kasancewa su suna sujada, halin kasancewa su suna kuka, ma'ana yayin da duk aka karanta musu ayoyin Alqur'ani, sai su tasirantu da abin da aka faɗa na rahamar Ubangiji ko azabarsa, sai wannan ya jagorance su zuwa su tsantsantar da kai ga Ubangiji da kuma yin kuka idan sun tuna wato ainihin ga abin da ke ganin su na tsayawa gobe kiyama a gaban Allah. Tuta lafi
fa khalaqa min ba'din khalqun aba'u salata wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
فخلف من بعدهم خلف باين سو سموتي في أكثر موطن سممايا وطن لفتر بيو باين سو خلف أنا نفهم ممايا خلف من بعدهم خلف بايع شو دور أن بايع جن جاءك ثامن ما يهدى سك بيو بايع شو سوى أن ما بيان لما ما يهدى سك بيو بايع أداء الصلاة ثم وجدت دخلة بتجد فرشة إياه يسوع كفر لي سبا واتبع السحوات كم سنبسو يسوع ينزك أكنسو بس زنتو ما تقول لن الله بكي أيدو كوكين سبا سألتي فسوف يلقون جيا دسنو زاس دمود حسارة ببن حسارة أبو بكي أما كما تشين أكي تواسوني كنجوي يهودا ودى نصارة waɗanda suke ƙoƙarin dangantuwa zuwa ga annabawan da suka wuce baya, amma ba su yi aiki irin na waɗancan annabawan ba. Yahudi suna da awar bin annabi Musa, amma ba su bi tafarkinsa ba. Nasara ‘yan Musa suna da awar bin annabi Isa alaihi salam, amma ko ba su bi tafarkinsa ba. Fa khalaqa min ba'dihim khalqan, ‘yan baya da suka zo a ba'u salata sai suka tozanta sallah. To shi ne malamai suka ce menene tozanta sallah? Waɗansu sai shi ne daina yin ta gaba ɗaya. Waɗansu ce a'a yin ta ba a kan lokaci ba, mutum yana iya gani har lokaci ya fita sannan ya tashi ya raba. Ko wanda zai ce ayyuka sun hana su yin sallah, azhar, la'asar, magariba, isha'i, da sai ya haɗa su da isha'i ya buge su gaba ɗaya ya kwanta bacci ba abin da mutum. Saboda da rana al'amura sun masa yawa, ayyukan ofis sun rikita shi, harkar kasuwanci, noma, dako, kwadago, telanci, dukanci, jima, duk abin da ka faɗa wanda zai hana ka sallah dai kana cikin wanda suka tozalta sallah. أضاءوا الصلاة كيف توجد في صلى واتبعوا الشهواء كم شك بسوي سوي ينزك أتنش تشيل أبدي يتبقى في كنا بيسي يدز نفع يأتي في كنه دواء دين سبو دبين سوي سوي ينزك أتهار أكن تيتي كوا نكلم كوا زاد أكنا ينزنا أكن تيتي ورمي كتوا أكن تيتي سيني وند يدين يجا مسلم دما تلا أكن تيتي زيتي حبا بان الله دا أتن لنبو كسي دي تمنو كفويا لون أمي كتوا كي كأجي صورن بام أدنم تشيل واتبعوا الشهواء an gane ku. Waɗansu suna fassara wannan aya da cewa wanda za su biyo bayan su tozalta sallah ɗin nan suna cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma kun ga jerin ayoyi na nuna suna cikin yahudi da nasara ne, domin yace fa khalaqa min ba'dihim khalfun min ba'dihim, bayan waɗancan annabawa ke nan kaga ba bayan zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Kamar yadda yake ne cikin suratul a'raf, fa khalaqa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khudhuna arda hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa yatihim arjun mithluhu ya'khudhu ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. كانت بدي سنة ما قالنا أكن يهود وكون سنة الله فسوف يلقون بيادة النزاة قبل حسارة إلا من تاب تبو إن ذك توبة وآمن وإن ذك يتوب إيمان وعمل صالح كم يأيك نجلي فأولئك يدخلون الجنة تؤمن لأن من ذات ساموك داء الجنة ولا يظلمون شيئا بزاء تيسو بزاء ظلم تيسو كودا بربدن قوي الزربا الله بزي توي مسلا دابا سيكل
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
جنات عدن الجنة دعتك ذات سجيتك الجنة تغمان دن 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 وتو عدن سن إقامة إلى الأبد دايدا أنك دا الجنة باب كتاك منكو باب توفات منكو باب متوى wato shine babbar kamalin ni'ima kenan a cikin aljanna ba tsufa ba mutuwa sannan kuma ba za a kare ba dan abin da ke karewa shine abin da rana da dare suke zo masa duk abin da rana da dare suke zo masa to zai kare
na'am
dan gane ko to amma aljanna fa la yarawna fiha shamsan wala zamhariha yani haka sai ukuluha da'imun wa dhilluha zaman ta na dindindin ne abin da ke cikin ta kuma na dindindin ne inuwar take ta dindindin ce komai جنات عدن يدخلونها إتتي الجنة تزمى ود سوءا الجنة جنات عدن من التي وعد الرحمن إتتي الجنة ود أبنجي رحمة يا الخولي بعبادة بانتا بالغيب سنة ما أبوي أبين دبكي تكين تلاباري أكي بايروا كذانتي أتكين تأتي كذا أتكين تأتي كذا ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل بطل بارني عبد الله أعبد لك سوى دك ونن كما رسائم بولني تاتاش دقا نمي دك رزا تكنو سيطق تيتي أنت كبيرة كامنة إن كبنا ذاك جيكنو قال إن كبيرة كبيرة عبك جيكنو تهاك دا أجل لك سكين قرآن فصر ذات زولانا تاتي سياما قوان دي أرض تاتي الجنة الله سامو تكين شو تكتتي الجنة ودى الله هي الخول انت جبايك بالغيب سنة سنأبوي إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تكنت أبين لجدو بيتبقى بني غني. كل نبي يتبقى جو صوت سبا. كو أزل سيا لا دار بيتبقى در سوابا. فتا أكي كو إذا أصبت أنت أما أما يفكر هم أجرى مرحبا. كو تنتيني كو أكي ومسل دا أذن لكي تكنت رأني بمدى الجنة. إنه كان وعده ماتيا تبت الكوال إن الله أبني وندي كنرس كوا إذن الله يفقى أبو سوى باي ذات فرست ولم ذات فرست بس لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما توتن الجنة باتا جل لغو أتكن الجنة إلا سلاما سيدي سلاما ثم ينين لغو وأن سمع لميسك تيسي اللغو سين دكا زلسي وانك باب أنفاني أتكي الدنيا كو على غرا سواء يكون شيء شارية يكون شيء شركة يكون شيء بدعة يكون شيء باقة يكون شيء باقة يكون شيء جيبة كل لغو لي shi yasa ake ce mummuni suna mai san san lagawo a nan duniya dan suna san a cikin aljanna kuma dama babu lagawo sai su dace da sanki la yasma'una fiha lagawan illa salama shi mummuni a nan da sun ji lagawo sai su wuce wa idza marru bil lagwi marru kirama wa idza sami'u lagawa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabdu bil jahili haka mummuni suke to aljanna ba za su ji lagawo ba iskan wani ya ta canza ci wani ashariya wani shirye ba za su ji ba illa salama sai dai sallama to me yana ma'anar sai dai sallama sai wadansu malamai suka ce sallama shine da yasirin kai wa juna dan Allah madaukakin sarki ce innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin abin da suke gaya da juna da shi shine assalamu alaikum assalamu alaikum كان مجنى الحمد لله رب العالمين وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام بيشوى الجهات من توجونا فينا التي إلا سلاما وأدخلك في إلا سلاما أي إلا سلام الملائكة عليه سيدي سورة ملائكة جاسر من كيموش والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلم على الملائكه ذات الكشف ودك من غن غدا بي كو ني ايه تا كل شيء تبت ان الجن ذات رنت وجونا سلم تبت ملائكه دين لوكتين سي جنس كوم ذات سو السلام عليكم دان سنن دوام امن سن امن تي دغ متوا سن امن تي دغ صوفا سن امن تي دغ جيه ملكي سن امن تي دغ افتال دسو دين 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 سنا سكين الجنة رحمك با اندا اكي سكين امن تي سي سكين الجنة دك اندا با الجنة وبابا امن تي domin dukkan yan tsaro sun zagaye gidan gwamnati sun tsare kar a shiga kar ka shiga an zagaye gidan shugaban kasa an tsare sai mala'ikan mutuwa ya zo baya neman permission babu yanda za aba ta tsawon rai ka dace kana murzo da ranka da ka take cewa wuce gari da wani kan murzo gari zai zo kana nan mugi murza gari ba ka gane ba ya murza ya murza kullu bin unza wa in talat iqamatuhu yawman ala alatin hadba mahmulu ai duk dan da muka ta haifa ko da ya dace yana murzo da ranka wata rana za a dauki shi akan katako ko cikin akwatu za a tafi shi makabarta wanda yafi kowa san ka a duniya shi ne yake ga wurin a barka ka fa'ana wanda yafi kowa san barka shi ne yake ga wurin shi zai fitar da mutane a telefon ne a gidan rediyo jama'a a zo a kai ba zai maka tsara ba zai maka gaskiya ba ne tsawon minti biyar inda za a yi mutuwar tsautsayi ta mutu karfe 11 na dare jama'a sun fara bacci a ce to ai sai da safe za a yi mutu sutura sai a kira su a ce to ka kwana a dakin da gawar take sai hawa kwani sai da a nemo liman shi bai kwana ba a dakin da gawar yanzu ka zama a zuwa wajen sa to dan Allah duk mutumin da wannan shine karshen sa kowanne ɗaya cikin mu fa ko sarki ko bafade ko mai kuɗi ko wanda ba shi da shi ko mai mulki ko wanda ake mulka kowa da wanda yake jira to menene abin da kana da alfahari da ke a duniya kenan in ba yabo Allah ba ai ba azam alfari illa ka ba Allah ka tsaye da sallah ka tsare ka bayar da zakka ka kiyaye haƙƙin iyaye ka kiyaye haƙƙin dukkan ma'abucin haƙƙi a kanka shikenan wannan shine gaba la yasma'una fiha lagwan illa salama ba za su ji lagaw ba sai dai su rinka jin sallama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya arzikin su yana zuwa musu fiha cikin aljanna bukratan wa ashiya safe da yamma menene abin da sun safe da yamma a aljanna babu safiya babu mareci la yarawna fiha shamsan wala zamhariya shine suka ce kaddara al'amarin ake a tafsir awanni ba wai dan dare ne zuwa ko safiya ne zuwa za a kaddara ne gurgurdan awa ne yake shudewa dare ya zo su ku kawo su kaza gurgurdan awa ne yake shudewa safiya ta zo ku kawo su kaza amma laysa hunaka shamsun wala zamhariya tilka aljannatu allati nuritu li ibadina wattan fa ita ce aljanna wadda zamu gadar da ita cikin bayin mu ga wanda yake cikin bayin mu an kana tafiya wanda ya kasance wato mai takawa mai kiyaye dokar Allah to sai lafi
wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik law ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalik wa ma kana rabbuka nasiya رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا
حديث يتدب سكين سيد البخاري من قال الله صلى الله عليه وسلم أنت وشكوى نكيب ملائكة جبريل با وانقوانا قومك وشابي حتى وانسما لم يسكتي وانسكتي وانقوانا أربعين أتكتري أنسى ملوكتي ميسو بيجنش با lokacin da mala'ika Jibril ya zo sai manzon Allah ce da shi ma yamnauka an tazurana akthar mimma tazuruna me zai fa me zai hana ka kawo mana ziyara akai akai sama da ziyarar da kake kawo mana yanzu yau ka zo wata rana baka zo ba ai ya kamata kullum muna tare in za Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na faɗin wannan fa nazalat sai wannan aya ta sauka wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ai mu ba ma saukowa daga sama mu mala'iku ba ma sauka daga sama kamar mala'ika Jibril kenan ke faɗa mata illa bi amri rabbik sai da umarnin ubangijinka lahu ma baina aidina wa ma khalfana Allah madaukakin sarki a wurin sa ne abin da ke gaban mu yake a wurin sa ne abin da ke bayan mu yake abin da ke gaban mu shine wanda muke fuskanta na duniyar mu al'amuran gaba daya hannun Allah suke ba abin da ke faruwa sai da dan damar sa wa ma khalfana abin da zai biyo bayan duniya na lahira duk wannan a hannun Allah yake ba mai taya shi gudanarwa shi kadai ne mu mala'iku umarni ake kuyi kaza amma ba sai Allah muke ba dan haka zuwan nan ma da mala'ika Jibril ke yi kenan sai da izinin Allah zai ci ba shi ne zai zafi cewa yau bari in je wurin Annabi da walaha ko in je bayan la'asar ba sai in Allah ya ce ka shi ne ma'ana wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalik haka abin da ke tsakanin duniya da lahira din duk a hannun ubangiji yake wa ma kana rabbuka nasiya ubangijin ka ba mantawa yayi ba da kaga bai turo mu ba bai yi da kadama bane ba lokacin turo wannan bai ba amma ba mantawa wato wannan kamar tana kamanceceniya ga ayar wadduha wal layli idza taja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ubangijinka bai yi bankwana da kai ba bai kuma watsar da kai ba shine ma'ana wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ba mantawa yayi ba lokacin zuwan ne kawai dole shi yasa mala'ikan bai shiga an gane ku rabbis samawati wal ardi shi ubangiji Allah ta'ala shine ubangijin samai da kuma kasai sama guda bakwai kasa guda bakwai shine ubangijin su wanda ya halicce su yake kulawa da su da kudurar su yake rike da sama da kasa ba dan yana rike da su ba dan sun rushe da mun kaga sama dai anan ba wata gafa ko filar da suke tokar da ita a sama babu wata kujiya da ke rike da ita Allah ne ke rike da ita wa yunsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi idhni Allah ya rike sama ba za ta fado ba sai inda izininsa inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah yake rike da samai da kasa dan kasu gushe daga inda suke ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إن ذا ذاك قول إن ذا ذكي با وين ذا يتسير ركيس وين ذا بألا ما أنقاني كو تكاد رب تجد تمام الربوبية إيكي تكار ملكي كي نانشي كي ملكة سمد كتا إيكي كلا وانشي وما بينهما دا بين ذا يتكاني سنة حلقة دا كفعبده كبوتا مكا يا كمي سرعان قرآني واستبر لعبادته كجولا وكلي وزنب وطر الله domin wajen kiyaye dokar Allah da yin uzurin sa bayan kasa sai ka gama da matsaloli wani lokaci mutane su tsane ka wani lokaci mutane su ce kai ba daidai ba kowa so yake a bisan zuciyarsa to kai ko ba ruwan ka bisan zuciyar kowa sai abinda Allah yake so shine zaka zartace wastabil li ibadatihi ka jira kuri wajen bautar ubangiji sai ce hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani takwara ga Allah wanda za a ce yana da suna irin sunan Allah ko kuma hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani mai kama da Allah ta fuskar cikar mulki da bunƙasar mulki da kudura da irada mai irin na Allah babu shi domin hal anan gurin alamar tambaya ce amma ma'anarsa annafi kore a kamar da Allah ce a wa hal tara lahum fa hal tara lahum min baqiya shin ka ga sauran su bi ma'ana la tara lahum min baqiya an gane ko to sai ayar da
wa yaqulu al-insan a idha ma mit لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا
ويقول الإنسان ذاك جثان أدن ينحن وتوني مجن تكن مكاني كنند بيرد جثاش انتياما با بيرد ألا نائية فرصة درائك باي نسو ذاك جنسو أئذا ما نسو ينزني إذا نمسو لسوف أخر زحية كما ينزو إذا كنزا زو أفايك فتو دنيت جنك فإن رأيي
نعم
حقيقي تنبع shin Allah ya wala yadhkuru al-insan to shi dan adam din nan ya faɗin wannan magana ba zai tunani ba cewa anna khalaqnahu min qablu mun halitta shi da can min qablu da can wa lam yakun shay'a al-halij wa lam yakun mun samar da shi daga babu to yanzu ko bayan mutuwar sa ya shiga cikin kasa ya zama kashi farisal sai kuma tayar da shi da farfado da shi ya gagare mu menene abin da zai fi zama wahala in har akwai abin da yake mai suna wahala game da Allah ka san dai wurin Allah babu mai wahala amma a hukunci menene abin zai fi wahala a tsammanin samar da abu daga babu ko kuma gyara shi bayan ya lalace samar da shi daga babu ya fi wahala to Allah ya samar da dan adam daga babu to bayan dan adam ya mutu sai ka gyara shi to an je kamar misali da sara yayi mota sai ta lalace sai aka ce a mayar ya gyara sai aka ce ba zai iya gyara ba to daga shi ya mutu ba ka san to yayi kujera sai ta kai da ta ce akai kafin ta gyara sai ta ce ai ba zai taɓa gyara ba ai kin ta lalace haka za ta ji da wani lalace kada mu yi duk duniyar ma san kalibar da take da to Allah shi zai tafi kiyama sai wani zuriya ba a wala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a fa rabbika sai Allah yake rantsuwa ina rantsuwa da ubangijin ka ya ce wannan annabi la nahsurannahum wallahi tabbas sai mun tara su mutane wuri guda wal shayatin tare da aljanu thumma lanuhdirannahum sannan sai mun halarto da su waɗannan mutane haula jahannama daura da wutar jahannama suna kusa da ita jisiyan a gurfane dan a nuna kaskanci game da su haka ubangiji ta'ala ya rantsuwa akai cewa lalle sai ya tafi kiyama to wannan inkarin tashin kiyama ya zo a wurare da dama inda zaka ji kafin suna cewa ayyaza mutuna wa kunna turaban a inna lam wa usul a inna lam madinun suna cewa yanzu a saki tayar da mu ubangiji ta'ala kuma yana ta buga musu misali cewa ai shi ya halitta da tun da yayi ka da farfado da ba zai mata wahala ba wa huwa alladhi yabda al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwal alayhi wa lahu al masal al a'la fi samawati wal ard wa huwa al aziz al hakim kul yuhyiha alladhi ansaha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum min al shajar al akhdar nara wani babban dalili kan tashin kiyama fitar da abu daga cikin kishiyarsa itaciya dan ya sarar ba abin da ke cikin ta sai ganye ɗanye ba busasshe ba da ruwa da danshi a tattare da ita amma a fitar da kishi ta shine wuta daga cikinta wannan ba kudura bace ba mutum wato wanda ke da ikon fitar da abu daga cikin kishi ta kenan shine Allah ta'ala sai ya kasa farko dan gaba bayan mutuwarsa shi yasa ce yuriha allazi ansha'a awwala marra wanda da ya ha tare halitta shine kuma zai saki farko dan bayan mutuwarsa
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا
التي ثم لننجي أن من كل شيء أحسن بعد بن سورة أنجانكو ثم لننجي أن من كل شيء أحسن tabbas sai mun zaƙudo wanda a cikin kowace tawaga wanne ne wanda ke ashaddu ala rahmani itiyya wanda ya fi kowa taurin kai ga Ubangiji summa la nahnu a'lamu Ubangiji ce tabbas mu ne mafiya sani game da billadina hum aula biha suliya suwa ne ne cikin jama'a suwa ne ne cikin kowace al'umma suka fi cancantar shiga cikin azaba an gane ko Ubangiji yana sanar da kowa yana riƙe da kowa duk abin da aka yi ya sani amma dan yankin kanku ya sa malaiku su rubuce duk abin da ke gudana to wanda ya sa malaiku su rubuce abu kuma da maki baya da hisar abu kaga nan zaki kana waye ku tantantar ki da azaba ayya daga ya sani shine sun bana nahnu a'lamu bil ladina hum aula biha sabi wa in minkum illa waridha wa in minkum babu wani daga cikin ku illa waridha fa sai ya gangara mata ita wa kenan jahannama kana ala rabbika hatman maqdiya kana ala rabbika wannan al'amarin da ya kasance wurin ubangijin ka hatman tabbas wanda yake na wajibi ya wajaba wa kansa makadiyan abun zartaswa an riga an yanke rufi'atul akalam wa jaffatus suhuf babu wani cikin mutane face sai ya dangara wa jahannama yace summa nunajjil ladina taqaw sannan sai mu tsamar da waɗanda suka yi takawa suka kiyaye dokar Allah suka bi tsoron Allah suka bi qur'ani suka bi hadisi suka bi shari'ar sahabbai da tabi'ai da magabata na gari wa nazaru adh-dhalimin fiha sai mu tsale adh-dhalimi a cikinta jisiyan suna gurfani cikin azaba to malamai sun yi sabani dangane da wa'in minkum illa waridha me wannan aya take nufi maganganu guda wadanda suka ce wa'in minkum illa waridha ba sai daga cikin ku ba sai ya shiga cikinta wato cikin dukkan mutanen duniya kowa sai ya fita cikin wuta da wanda suke za su dawoma a ciki da wanda za su wuce aljanna sai dai abin da ke faruwa shine su mummunai idan sun shiga masu jin tsoron Allah ba za su ji zafin ta ba la yasma'una hasisaha an gane ko ulaika anhamu ba'duna la yasma'una hasisaha ba za su ji zafin ta ba an gane ko na biyu suka ce abin da ake nufi da waridha ƙetare shi za a yi a kan sirati domin kafin a shiga aljanna dai akwai sirati wanda za a bi ta kansa shi wannan siratin za a fita kansa ai karkashin sa wutar jahannama ne duk mummune zai samu damar wucewa ta kan sirati da yawa daga cikin mummune sai wanda gunubin su suka tsayar da shi wani zai wuce yadda ka san tsaftawar ido wani kamar walkiya wani kamar ingar mandoki wani abu ji a ƙasa wani da rarrafe karshen wanda zai wuce annabi ce shine mutumin da akwai ƙungiyoyi a jikin sirati din to fulgoyi nan gani ya samu ya wuce an ji masa rauni a nan a fulgoyi nan ya wuce can yana dangin ya samu ya ai ya wowo ya kalli zanda mai sai Allah Allah bai tsamo da ni daga godiya ta tabbata ga Allah bai tsamo da ni daga gari ta hillatu alqadam wato gurgurdan yadda za a walwale ran suwa sai suka ce to kaga wannan hadisin na nuna shiga shi hadisi na gaba Jabir dan Jabir yake cewa akbaratni ummu mubashir أم مبشر تابان لا داري أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة كاد أن نبينا فقط مجانا أورن وتؤنس حفصة إذ بك كما تنسى مجانا ديك يبدا أورن في لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجر في آدم الذين بايعوا تحتها yace duk cikin wanda suka yi mubaya'a tare da ni karkashin kitabiyyar nan bai'at da ake kira bai'atul ridwan da kadara radiyallahu anil mu'minina izi bai'unaka taka shigara sahabban da suka wa annan mubaya'a a Hudaybiyya din nan kan cewa suna tare da shi a ji a yaki Makka annabi yace duk wanda ya mubaya'a annan ba wanda zai shiga cikin wuta to kaga mutum 1500 ne kuwa wadanda suka ce 1400 su ne wanda suka mubaya'a tare da annabi lokacin da annabi ya faɗa wannan magana qalat bala ya rasulullah sai hafsa tace a annabin Allah fanta haraha sai annabi ya mata tsawa yace ya na sai kaza ki sai a me kika dogara da shi qalat hafsa sai hafsa tace wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya ai Allah ya rantsa yace kowa sai ya shiga dan me zaka ware wanda suka muka mubaya'a kace banda su sai annabi sai yace fa kad qala Allah yauti qala fa ayar gaba na fiki ba Allah sai summa yunzil alladhina taqaw sannan za mu tsamar da wanda suka yi takawa wa nazaru zalimina fiha bisiya azalimukum kalisa cikin na gurfani kina wanda suka yi takawa ba za su shiga ba wanda suka bata ruwan kuma duk sun yi takawa ba ga bane ba to kaga dai da wannan ne waɗannan maganganu guda biyu ake ta kikikaka tsakanin wanda ke cewa za a shiga amma su mummunai wutar sai ta zame musu bardan wa salaman kama kanar bardan wa salaman ala ibrahim in an shiga ba za su ji zafin ta ga su mummunai yadda ka san a nan gidan duniya lokacin da aka kula kona annabi ibrahim bai ji zafin wutar ba to haka su ma ba za su ji ba amma a asumu mun yake nan su ku kafir za su dana azaba kenan an gane ku tsakanin kuma wanda suka ce a ai ba su gane kai tsaye ba a za su bi ta kanta ne ta kan sirati tunda ko sun bi ta kanta tunda kasa ita ce kamar sun bi ta cikin ta kenan sun wuce sai dai wucewar ga kai da suke akan gada ne za su bi su ce kaga ba su ji zafin ta kenan to waɗannan maganganu guda biyu su ne maganganu da suke wato galibin malamai suke faɗa a cikin littattafan tafsiri dangane da fassarar wannan aya to sai aya ta gaba lafiya
wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lilladhina amanu ayyu fariqain khayr قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا
وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أنكرن تاموس آيون مبينات وأن لسك أبيني تلا تلا دكي دكي قال الذين كفروا سوى أن لسوى كافر تسرنك سوى للذين آمنوا وتسرنك فتاوى من سوى أي الفريقين خير مقاما cikin kungiyoyi guda biyu su wane ne suka fi kyakkyawan wurin zama wa ahsan nabiyya da kyakkyawan wurin hira maqam shine gidaje wurin kwana nabi shine wurin hutawa wurin da ake haɗuwa ana hira mu da ku su wa suka fi kyakkyawan wurin zama ma'ana matsuguni mai kyau gida wanda ke cike da kayan alaƙi su wane ne kuma suka fi kyakkyawan wurin hira wurin hira ba na mutuna ko ai ba iri dai bane ba ku ya yi annabi ne ba ku da komai wato talakawa ne ba ku da komai haka kafirai suke faɗa wa mu'mini ina Allah ke cewa kam ahlakna qablahum min qarnin nawa nawa ne muka hallakar tun kafin su hum ahsanu asasan wanda sun fi na yanzu asasan wato kayan alati wariyan kuma sun fi na yanzu kyawun riyan wato magana shine duk abin da za a kalla ya burge mutum abin nufi su kafirin yanzu suna takama da cewa suna dukiya suna yawa mummunai wato ainihin ba a cewa ba ku da komai talakawa ne ku ba ku da komai saboda haka yadda a nan wurin muke cikin nema a san ma haka ne haka kafirai suka ringa faɗawa mummunai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala alladhina kafaru lil ladhina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi suka ce musuluncin da ake kuke kira a kai da alheri ne adab ku riga mu gane shi ba ku gida da wama ina zuciyar ku zaka gano wani alheri har ku riga wani zuwa tunda har ku ga ba mu gano ba to ba alheri bane kuma a nan gurin tunda kowa ganmu da dukiya da yaya, to dama juma'a da za ta yi to daga Laraba ake gane ta, a can ma haka za a ganmu da dukiya da yaya. To Allah ku yi ta mayar musu da martani, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, dukiyar ku da ɗan ku ba za ta kusantar da ku komai ba a wurinmu, illa man amana wa amila saliha, dole sai an samu wanda ya imani ya aiki na gari, fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu, irin wannan sune suke da sakamako abin ninkawa a wurin ubangiji, ko hum fil ghurafati aminun, amintattu suna cikin gidajen aljanna wanda suka yi imani da aiki na gari, ba wane ne ya fi kuɗi a banki ba a gida ko a waje, ba wane ne ya fi yawan fulote ko motoci ko waye ya fi samun kafa da kaza, duk wannan a nan gidan duniya ne, dangantaka duk a lahira ta riga ta yi, a lahira waye ya yi imani waye ya yi aiki na gari. والاصل ان الانسان الذي خطر سوى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. با wanda zai tsira sai wanda yake cikin wannan ya hada sifofi guda hudu, al-iman al-amal as-salih at-tawafi bil-haqq at-tawafi bis-sabr. Ga imani da Allah ranar tashin kiyama, ga aiki na gari shine duk aikin da ya dace da koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ga wasiki da gaskiya, shi yana gaskiya kuma yana tilasta mutane kan ayi gaskiya, watawatu bi sabri, kuma yana hakuri da in zaka yi imani kai aiki na gari kai gaskiya da sai mutane sun tsane ka, to sai ka jure su daga tsanan nan, kar ka tsane gaskiyar nan dan bin san zuciyar su, to wanda ya wannan shi kadai zai tsira. Amma to suna alfahari cewa ai cikin mu wane ne yafi kyawun mazauni, waye yafi kyawun wurin hira, Allah sai da san kafin su mun halakar da waɗanda suke hum ahsanu asasan wadiya, sun fi su kayan alatu, sun fi su magana, wato riyan shine duk wani abu da za a gani ya burge ka, gida da za a yi wa fanti ko a sa masa fulawoyi ko a sa waɗansu fitilu masu kaza masu kaza, duk wannan shine ri'ya, wato suna alfahari da shi kan talakan da baya da wannan, shi ne Allah ke da san duk mahallakar da masu wannan duk abin da yake cikin duniyar nan fa yanzu, wato kauyen su ne an kwanta da wanda ya taɓa wucewa, duk abin da ke duniyar nan ba duniyar kwamfuta yake ciki ba, da talak da fax da telefon da wane ne da kumbo da rokoki da nukiliya, wallahi duk kauyenci ne an kwatanta da mata. Da nufin alqur'ani mai girma, duba ayoyin cikin alqur'ani mai girma da suke bada wannan labari, yace wa kam ahlakana qablakum, nawa nawa ne cikin karnuku san tuwaru da dama da suka wuce baya, ahlakana mun halakar da su qablahum kafin ne yanzu, hum ahsanu, su waɗansu dadin su ne suka fi kyawun asasan kayan alatu da kayan burgewa, wari'iyan da magana birnin ci sun fi na yanzu. In ka koma suratul Rum ba ka da tafsiri kai, awalan yasiru fil ardi fa yanzuru kayfa kana akibatu alladhina min qablikum, mutane su yi tafiya ban kasa mana su ga yaya karshen waɗanda suke kafin su, kanu ashadda minhum quwwatan, sun fi na yanzu karfi na dadin ba, karfin nukiliya, karfin soja, karfin siyasa, karfin tattalin arzikin kasa, ashadda minhum quwwa wa asaru arda, sun bincika kasa, sun yi noma, sun fitar da ma'adanai da albarkatun kasa, wa amaruha, sun rayar da kasa, aktsara min ma amaruha, sama da ne yadda ne yake rayar kasa, wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, sai manzanni suka zo da hujjoji daga Allah, to da manzanni suka zo da hujjoji daga Allah me suka ce musu, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al-ilm, sai suka dauka ci gaba ya wadatar ba ta jiran wahayi, ana maganin ci gaba a tattalin arzikin kasa, siyasa, yi ka hannu mulki fara kula, wa yake magana addini, ci gaba, farihu bima indahum min al-ilm, wa haqa bihim ma kanu bihi yasta'jilun, abinda suke izgili sai ya sauka a kansu na azaba, ka ga na zaɓi sun fi na yanzu kenan, ci gaba, wallahi ayoyin cikin Qur'an da za ka ji sun fi goma wanda suke baka wani hikaya, abin mamaki bai bota uku da suka wuce ba, cikin ansoshin tambayoyinku a BBC sai wani yake tambaya dangane da pyramid na Misra, waɗannan dalar da fir'aunonin da suka yi, cewa wai yaya aka yi su, dukkan masana tarihi suka ce kai ba wani ɗan adam da zai iya ce maka ga wata na'ura irin wadda muke da ita yanzu wadda da ita aka yi wannan dalar ta marmarin duwatsu, kasan da ya fi tudun masallacin nan sunawa aka fara sun fada su daga ƙasa, suna tafiya suna tsukewa, suna tafiya suna tsukewa, har bulo na ƙarfe katon guda ɗaya wanda da kyar mutum ɗari suka haɗu za su iya ɗaukar shi, guda ɗaya na ƙarfe shine a sama banda shi ba ko wanda, suka ce kai duk masana tarihi da suka je suka kalli wannan suka ce kila dai ko mutanen da ne sun fi yanzu girman jiki suka yi haka, waɗanda suka ce a kila akwai waɗansu na'urori waɗanda suke da su wanda mu ci gaban mu bai kai ba yanzu, da haka ba wallahi haka turawa suka faɗa, sai da garanti ne duniya saura ne yarji kuma sai rigima san saura an cinye to za ka miko kana aka ce ku zide su kuke rigima ni zan su da wannan sai ni zan lashi kun man kana cikin dalalati fada musu cewa dukkan wanda ya kasance zai dawwama cikin bata falyamdud lahu arrahman matta ubangiji ta'ala ya yalwata maka iyaka tun yalwatawa zai ba shi rayuwa ya ba shi lafiya ya zai saka banka da min babil istidrak yana masa talala ne kamar su hatta idza ra'aw ma yu'aduna suna nan akan haka har sai lokacin da sai ga abin da ake musu alkawali da shi imma azaba imma azaba a nan gidan duniya Allah ya alkawali sai aka gurbi yake tsakanin musulmai da kafirai musulmai za su ci nasara in za a yi jihadin musulunci wa imma sa'ata imma kuma kawai su danka a kiyama sai daga cikin wannan kafirai ke jira ko dai musulmai su ci nasara a kan su su rage su su riba kai gidajen su da komai nasu ko kuma ya kasance wato ainihin kiyama ta zo musu to idan ɗaya daga cikin wannan ta faru fa sayalamuna sannan ne za su gane man huwa sharru makanan wane ne yake kan mafi munin matsayi tsakanin su da mummune wa abqa jinda wane ne wanda yake mafi raunin mataimaka tsakanin su da mummune mummune mataimakin su shine wa Allah yake wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin kafirai kuma awliya'uhum shaytan wanda yake jibin lamarin su shine shaytan to tsakanin wanda Allah ke jibin lamarin sa da mummune waye yake yadda ake yakar musulunci fa wallahi ba dan addini ne daga Allah ba dan zuba buki a bankasa duk wani abu kuke gani wanda America da Faransa da Ingila suka sa a gaba in dai tsari ne dan adam sai sun ga bayan ka tsarin Allah ne yafi karfin su dan aka sa rasa a gaba shekara 70 sai da ga bayan ka ba haka bane ba duk wani tsari da suka sa a gaba sai sun ga bayan ka amma tsarin Allah ne sun yi kada suna ganin su yaki musulunci a kasashen da yake gabas ta tsakiya sai a musulunta kuma cikin kasashen su kullum aka wayi gari adadin musulmai karuwa yake a America karuwa yake a Ingila yo adadin musulmai a Ingila miliyan 2 da doriya suna zanga-zanga a matsayin su na Ingila me yasa sai shugaban Ingila sai da ake kaiwa Iraki hari yan goma musulmi babu yadda za su iya haka ake a America haka ake dukkan kasashen duniya tsarin da babu wata nukiliya da suke ba su kariya tsarin da babu wata kwamfuta da suke ba su kariya ba wata kafa ta cikin arziki kasar da ke tare da shi tsari ne ilahi rabbani daga Allah haka yake gudana tamfar yadda wuta ke tafiya cikin gari to musulunci ke to kaji kenan idan ma mutum yake zai mulkuta musulunci ko zai yi fitina fito daga musulunci yana fadin lokaci ne kawai an gane ko dan Allah sai kullum da Allahu Rahmanu Matta falyamdud sunan suka ce duk da fi'il al-amr ne amma ma'anar sa fi'il madi ma'ana madda lahu ar-rahmanu madda Allah ya kin fada masa lokaci ga lokaci nan yazo yi ya ta cikin sa in fada zai da addinin Allah iya ta cikin sa ba iyaka fazarni wa man yukazzibu bi hadha al-hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kayd matin allati kyalina da masu karanta qur'ani kyalina da masu karanta shari'a musulunci dan musu talala ne kamar su ke ta inda basu sani ba Ubangiji ce kulla musu kai ne ke dabara ta mai karfi ce shi ne falyamdud lahu ar-rahmanu madda wannan suka ce falyamdud lahu ar-rahmanu madda fi'il al-amr ne ma'anar sa addu'a wato yin addu'a kamar ana cewa ya komo mu ne duk wanda ya doge akan fata kun kira shi zuwa ga gaskiya ya kiya in ya isa shi dan halak ne ya fito ku yi mubahala ku ce mu da kai duk wanda yake kan gaskiya Allah ya baki shi wanda yake kan ƙarya Allah ya tsare ta shi ku gani sun zai iya daidai shi da fadin Allah ta'ala kaman hajjata fihi min ba'd ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa nad'u Allah ana sallahu ala al-kadhibi lokacin da nasara kan musa suka zo suka wa annabi tamboyi a masallacin annabi suka basu tamboyi game da sanin annabi Isa ya ba su labarin matsayin annabi Isa a musulunci da siffar sa da Qur'ani ya bayar da ayyukan sa da kasancewar sa Abdullahi ne Rasulullahi ne kalimatullahi ne alqaha ila Maryama ruhullahi ne ya ba su labari ba kamar da suke cewa dan Allah ba sai suka ce bisu yadda ba ya kafa musu hujja da littafan su suka kiyarda sai Allah ce to yanzu in sun kiyarda a zo kai da su a taro a yi taron Allah shi ne duk wanda yake kan fata Allah ya wargaza aniyarsa wanda yake kan daidai kuma Allah ya ɗaukaka shi sai yake na yake ta san jahilai mabiya ba su sani ake ciki ba sai suke cewa malamin mu je wallahi ya tara alƙini ba malamin suka ce wallahi ba wanda zai wannan da annabi sai wani lafiya ba za mu je ba an ki shi ne falyan da tauraman wata to shine Allah ke kuka kai ma nake kenan Allah na cewa duk wanda yake je san bata ku kirawo shi ku yi tare Allah shine din zai iya
na
fa yamdillahu arrahmanu badda wato ku zo ayi addu'a cewa wato kowa ya mutu akan abin da yake kai ko ku mutu akan abin da kuke kai in kuna ganin shi da gaskiya mu mutu akan abin da muke kai ai wannan addu'ar ba za su iya ba an gane ku to abin da muka faɗa dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muke kuskure kuma ubangiji da Allah ya tafi assalamu alaikum. ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين بايان حسن الله السلام عليكم ورحمة الله بركم مدى سادوا اونا ينبتي نتلاتا وانده داكي دبوكو يكو تاكوس انا فتا مقواني كن ندن سوى رساباني ده كلهم اكي في كنغن وطا بوكو يكو تاكوس بوطن سفر وفي وطا نبيو اونا سيكارا تدبو ده قريه ده قوم شاترا بايان هجران النبي صلى الله عليه وسلم وانده داكي دبيو قوطن شدا a shekara ta 1998 miladiya kenan. Abinda zamu magana akan yau wato alamomin tashin kiyama. Ana bikin duniya ake na kiyama. Saboda tunatar da kawunan mu cewa akwai al'amari zuwa wanda kowa daga cikin musulmai maza ko mata ya tabbatar zai zo. To sai kuma shari'a ta sanya masa waɗansu alamomi domin ya zanto izina da mutum dan kowa ya kikkimtsa idan ya fara ganin irin waɗannan alamomi cewa dai mai zuwa tana tafi kenan. Farko akwai irin muqaddima gajeruwa. Muqaddima ta farko ranar lahira, muhimmancin imani da ranar lahira a wurin kai musulmi mace ko namiji. Ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shida mutum ya yarda da ranar lahira. Kamar yadda ya zo cikin hadisin Umar ɗan Khattab wanda ya fi shahara da suna hadisi Jibril, wanda mala'ika Jibril ke tambayar annabi ya ce akhbirni anil iman, ba ni labari game da imani, sai ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Yi kididdiga masa rukunan imani guda shida, a cikinsu akwai imani da ranar tashin kiyama, wato rana ta ƙarshe kenan. Sannan yana daga cikin abin da ke nuna mahimmanci da shi ya sau da dama a cikin Alkur'ani mai girma ko annabi cikin hadisi yakan gwama imani da Allah da imani da ranar tashin kiyama a hada su kusa da juna, kamar yadda Allah ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir. Ana kawo imani da Allah da kusa da shi sai aka kawo imani da ranar ƙarshe. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, haka Allah ce zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, haka Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sai a kawo imani da Allah, sai a kawo imani da ranar tashin kiyama kusa da juna don a nuna mahimmancin wannan abu a wurin musulmi. Imani da ranar tashin kiyama babban mahimmancin da yake kunshe cikinsa shine zai sa a samu dan adam nagari, wanda duk yake da imani da ranar tashin kiyama, kyakkyawan imani, to za a samu dan adam nagari, za a samu dan kasa nagari. Ba za a taɓa samun gurɓataccen ɗan ƙasa ba, matuƙar an samu mutane sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe. Ana rasa masu kishin ƙasa, ana rasa baragurbin ƴan ƙasa yayin da mutane suka rasa imani da ranar tashin kiyama. Domin abinda ƙasa take buƙata a wajen ƴaƴanta domin su zanto nagari, mutum ya kasance baya cutar wani, ba a cutarsa, baya ƙoƙarin zubar da jinin wani, baya ƙoƙarin raba wani da dukiyarsa. Ba haka ƙasa take bukata ba, zai taimaka wajen samar da zaman lafiya tsakanin ɗaiɗaikun al'ummar ƙasa, duk da bambancin yarensu da bambancin jihohinsu da bambancin nahiyarsu, wannan ɗan kudu, wannan ɗan arewa, wannan ɗan gabas, wannan ɗan yamma, wannan ɗan ina ne ko ɗan tsakiya, ɗan middle belt ko ɗan ina ne. Zai taimaka idan mutum ya yi imani da ranar ƙarshe, domin duk lokacin da yake ƙoƙari ya raba wani da dukiyarsa, ko ya raba wani da ransa, ko ya ta'addanci ga wani, ko da idanun ma'aikatan tsaro ba su hango shi ba, ko da na'urar da suke binciken masu laifi ba ta hararo shi ba, ya san cewa akwai wata rana gobe kiyama za a sake lale,
in ya tsira a nan ba yanda za a yi tsira a can, in ya faku a nan baya fakuwa a wurin mai can. Allah madaukakin sarki yau mai zanto raduna la takhfa minkum khafiya, la takhfa minkum khafiya, a ranar tashin kiyama ba mai fakuwa da zai faku, ba mai boya da zai sai boyewa Allah. Allah na ganin kowa, maganganun mu da ayyukan muke diddige suke a wurin sa, inna rabbaka labil mirsad. Dan haka ashe dan adam ya samu imani da ranar tashin kiyama kamar gata ne a wurin sa shi dan adam din. Sannan kuma wannan gata ne ga dukkan daulolin duniya idan ƴaƴansu suka yi imani da ranar ƙarshe. Daga lokacin cuta ta riga ta kawo a cikin al'umma, Allah akalli cuta za ta yi karanci cikin al'umma. Abu na farko kenan. Abu na biyu daga cikin muqaddimat sunayen ita kanta kiyama din, ranar tashin kiyama. An ba ta sunaye masu yawan gaske a cikin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayar da sunaye din masu yawan gaske, kowane suna sai kaga akwai wata ma'ana dake karkashin sa wanda ba ta karkashin wancan suna. Akwai sakon da yake isarwa sakanin wanda wancan sunan ke isarwa. Daga cikin sunayen ranar tashin kiyama ana kiranta As-Sa'atu. As-Sa'a, inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. Idan an ce as-sa'a kuma lokaci kenan, wato ana ce mata as-sa'a dan ita ce lokacin karshe, daga ita babu wani lokaci da zai biyo bayan ta. Kamar duk wani lokacin da yake kafin kiyama bai ansa sunan lokaci ba, dan kasancewar sa yana da farko yana da karshe. Ita ko kiyama idan ta zo ba ta da karshe, dan haka sai ake kiranta as-sa'a. Tare da cewa lafazin sa'a a larabtansa yana gaskatuwa akan kowane lokaci na dare ko rana. A yanzu dinnan sa'a ne, dazu kuma sa'a ne, lokacin da zai biyu baya sa'a ne, amma dukkan su ba sa cancantar ansa sunan sa'a irin yadda kiyama take ansa sunan sa'a. Bayan haka ana kiranta da suna yawmal ba'asi. Wa qala allazina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'asi فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. abinda ake kira da yawmul ba'thi, ranan farfado da mutane. Al ba'th dai daga cikin ma'anonin sa shine tayar da mutane, farfado da su bayan mutuwar su. To yawmul ba'thi ranan da za a farfado da kowa tun daga na farko har na ƙarshe. Kowa sai ya farka, busa ɗaya mala'ika zai kowa ya farka. Dama busa uku ne a ranan tashin kiyama. Busa ta farko ita ce nafkatul fada'i, wadda za a dimautar da kowa, kowa sai hantarsa ta kaɗu. Wa nufika fi suri fa faza'a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atahu dakhirina. Nafkatul fada'i kenan. Sai kuma nafkatul sa'aqi, wato busar da kowa zai mutu. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. بُسَدَّ كُوَا زَي مُتُكِنَا تَا أُكُو كُمَا إِتِي تَا وَدَّ كُوَا زَي فَرْكَا. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. أي بُسَا تَا أُكُو sai kawai ka ga mutane kowa ya fito daga cikin kabari ya zazzare ido yana kalle-kalle, me ke faruwa ne, me ke faruwa ne, ka tambaye ni in ce ni ma ban sani ba, a tambaye wancan shi ma bai sani ba. Kowa zai tashi a kidin adamauce sai wanda Allah ya kwantar da hankalinsa. Kawai Allah ya samu cikin wanda za a kwantar da hankalinsa. To dan haka ake kiranta da suna yawmul ba'thi. Haka kuma ana kiranta da suna yawmuddin. Lafazin addin ɗaya daga cikin ma'anoninsa hisabi ko sakamako. Addinu shine sakamako, zartar da hukunci. Da haka Allah ce maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin. Ana kiranta da suna yawmal hasri, yawmal hasrati. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghadlatin wa hum la yu'minun. Yawmal hasrati, ranar nadama, ranar yin dana sani gawa ga wanda bai bi Allah ba, bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. A ranar zai ji takaici, ya rinka cizon yatsa. Yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula. ranan da mutum zai rinka cizon yaka yana cewa ina ma a ce na yi biyayya ga manzon Allah, ina ma a ce na bi annabi, ina ma a ce ban riƙi wani ba a matsayin abin bina, ya riƙi wani wanda ba manzon Allah ba tsammaninsa zai cece shi, sai yau aka waye gari ya ga shi ma ta kansa yake yi. Yawmal hasrati kenan, ana kiranta ad-darul akhirah, gida na ƙarshe. Wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawanu law kanu ya'lamun, ana kiranta da suna yawmat tanadi, yawmat tanad. Daya daga cikin wanda suka yi imani cikin mutanen Fir'auna yake cewa mutanensa, inni akhafu alaykum yawmat tanad yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min 'asim wa man yudlilillahu fama lahu min had. Yawmat tanad, ranan da za a yi kira a yi shela kowa ya zo. Mutum ɗaya mala’ika zai turo guda ɗaya ya zo ya yi shela, kowa dole ya bi shi. Yaume zan yadda biyu na da’iya la’i wa jalahu wa khasha’atul aswatul rahmani fala tasma’u illa hamsa. Ana kiranta da suna darul qarar, gida wanda yake matabbaci. Abin da ake nufi tabbataccen gida wanda in ka shiga ka shiga kenan dindindin, duk wanda ya je kiyama ba batun a dawo da shi ba, ya je kenan ba maganar dawowa baya. Wa innal akhirata hiya darul qarar, man amila sayyatan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al janna aw taqra fa ulaika yadkhuluna al janna yurzaquna fiha bi ghairi hisab. Ana kiranta yawmul fasli, ranan rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. A wannan ranar babu wata dabara, gaskiyar mai gaskiya ita ce za ta amfane shi. Hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum, ranar da gaskiya za ta amfani masu ita, ita ce yawmul fasl. Hadha yawmul fasl jama'anakum wal awwali, ita ce ranar rarrabewa, ranar da za a tara kowa na farko da na ƙarshe. Ana kiranta da suna yawmul jam'i, ranar taro. Wa tunzira yawmul jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, ranan taro, taron kiyama shine taron da yafi kowanne taro. Za a tara kowa tun daga farko har ƙarshe, tun daga farkon manzanni har ƙarshe, tun daga farkon al'umma har ƙarshenta, haka za a tara kowa a wata ƙasar da ba wannan ba, wata ƙasar daban ba wannan ba. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Ana kiranta da suna yawmul hisabi, hisabi kuma shine kirgin ayyuka. Hisabi daban, awo kuma daban. Hisabi shine kirge ayyukan da mutum yayi. Idan Allah ce aiki ɗaya da lada goma, to ai kai aiki masu ɗaya masu lada goma, goma da yawa, sai a tara su a ga nawa ne, goma sau nawa. Idan Allah ya kawo wani aiki yace yana da lada 70 kamar siyar da dukiya fi sabilillah, sai a ga wannan aikin mai guda ɗaya lada 70 nawa kai, 70 sau nawa, kirge ayyuka. To shine ake kira mai hisabi. Nan sai a tara ayyukan kirki a kirge yawansu, nan a tara ayyukan barna a kirge yawansu, nan istighfari da hailala da salatin annabi da zikiri da istighfari a kirge yawansu, nan kuma a shari'a da zagin mutane da yi da mutane da zancen banza da hauragiya da musu akan kwallon kafa da musu akan harkokin siyasar duniya, wani ya canza mota wani bai canza ba, wani ya yi sabon riga wani an kore shi daga aiki, nan ma sai a tara su. Wannan yafi yawa, yawmul hisabi kenan. Aina jin an fahimta ko? Yawmul hisabi kenan, ranar kididdiga kenan. To bayan an yi kididdiga sai a yi mai? Sai a yi awo kuma, saboda yawan ayyuka daban da nauyinsu. Wani aikin za ka ga ta fuskar yawa yana da yawa, wani aikin kuma ya fi wani abin nauyi, wani aikin ya fi wani nauyi. To sai kuma a zo a yi awo kenan. Al-wazn yawma idhin al-haqq, faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yuzlimun. Ana kiranta da suna yawmul wa'idi, ranan razanaswa, ranan da Ubangiji yayi barazana da ita cikin Alkur'ani. Wa nufikha fis-suri zalika yawmul wa'id, sunanta kenan, ranar razanaswa, ranar narko na azaba. Ana kiranta da suna yawmul khulut, ranar dawwama, daga rannan an gama da mutuwa, bayan an riga an shigar da yan aljanna matsayinsu, an kai yan wuta matsayinsu, sai a kawo mutuwa a wani wuri tsakanin wuta da aljanna, kuma sai a kashe mutuwa, don daga rannan babu mutuwa. Wanda ya shiga aljanna babu mutuwa, wanda ya shiga mutuwa wuta ma kuma babu mutuwa. Yawmul khulut kenan. za a ce da ɗan aljanna udkhuluha bi salamin zalika yawmul khulud ranan dawwama kenan lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ana kiranta yawmul khuruj ranan fitowa daga cikin kaburbura, ba wanda ya sai boya busa ɗaya za a yi kowa sai ya fito. Yawma yasma'una sayhata bil haqqi zalika yawmul khuruj. Ana kiranta da suna alwaqi'a mai aukuwa idza waqa'at alwaqi'a. Ana kiranta da suna alhaqqa wanda ke cewaye da mutane, alhaqqatu malhaqqa wa ma adraka malhaqqa. Ana kiranta da suna attammatul kubra babban tashin hankali, shine attammatul kubra tashin hankali mafi girma shine kiyama. Fa idza ja'at attammatul kubra. Ana kiranta da suna asaqqa wato mai rashi. Fa idza ja'at asaqqa. Ana kiranta da suna al'azifa ta kusa, saboda duk abin da aka ce zai zo ai a kusa yake, in abu yayi nisa to ba zai zo ba kenan, amma an ce zai zo ai magana ta kare. Al'azifa, azifatul azifa, wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajir kazimin ma lizalimin min hamimin wa la safi'in yuta'a ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfi sudur. Ana kiranta da suna alqari'a, alqari'atu malqari'a wa ma adraka malqari'a. Wannan kadan kenan daga cikin sunayen kiyama, kowane suna yana dauke da wani sako wanda babu shi a cikin kai suna, dan a nuna mana tabbacin faruwarta. Mukaddima ta uku da nake son mu fahimta shine hujjiyatu qabr al-ahad. Mun sani a cikin dalilai na shari'a da ake kafa hujja da su a shari'ance dan tabbatar da abu ko kore shi, ka tabbatar da abu cewa akwai shi a shari'ance ko ka kore shi cewa babu shi a shari'ance, dalilai na shari'a guda hudu ne wanda malamai suka yi ijma'i akai. Dalili na farko alqur'ani, dalili na biyu hadisi, dalili na uku ijma'i, dalili na hudu qiyasi. Duk da cewa qiyasi akwai waɗanda suka saba kamar ƴan zahiriya, amma wannan sabanin su din nan gairu mu'tabar dan ba su da hujja, dan haka ba a kirga sabanin su ma a matsayin sabani. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan lahu wajhun min an-nazari. Dukkan wani sabani wanda ba ya da hujja ma ko ma hitoto shi ba a yi galibi. Saboda haka wannan sune dalilai na shari'a: Qur'ani, hadisi, ijma'i, qiyasi. To muna magana ne yanzu akan hadisi. To hadisi sai malamai suka kasa shi gida biyu, akwai hadisi mutawatir, akwai hadisi ahad. Idan sun ce hadisi mutawatir, kashin farko kenan shine hadisin da taron jama'a masu yawa suka ruwaito daga jama'a masu yawa kwatankwacin su, daga jama'a masu yawa kwatankwacin su har ya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan suna kiran shi hadisi mutawatir. Irin taron da a al'adance ba zai iya yiwuwa ba su haɗu su yi ƙarya, ba zai iya yiwuwa mutane su yi ƙarya, ilama garinsu daban, yarensu daban, amma dukkaninsu sun yi tarayya wajen tabbatar da labari iri ɗaya. Yare bai haɗa su ba, ballantana ta ce sun haɗu sun yi mitin cewa bari mu faɗa. To duk labarin da aka samu mutum 20-30 suka ruwaito shi, kuma wannan bai rabe, wancan Inyamuri, wancan Bahaushe, wannan Kanuri, wancan Shu'arab, wannan wane ne, wani baya jin yaren wani, suka faɗi labari iri ɗaya, jam'iyyar siyasa ɗaya bata haɗa su ba, yanki ɗaya bai haɗa su ba, amma su yi tarayya wajen tabbatar da wani labari, to akwai ƙanshin gaskiya cewa wannan labarin akwai shi. To irin wannan shi ne ake kira mutawatir, abinda jama'a masu yawa suka ruwaito. To sai kishiyarsa shi ne ake kira khabarul ahad, labarin da ɗaiɗaiku suka ruwaito wanda bai kai mutawatiri ba. To khabarul ahad ɗin nan sai su kasa shi gida uku, waɗansu kuma huɗu, su ce akwai al-gharib, su ce akwai al-aziz, su ce akwai al-mashhur, su ce akwai al-mustafid. To waɗansu kuma suna cewa da al-mashhuru da al-mustafidu duk abu ɗaya ne, waɗansu suna cewa a'a daban wannan daban. Idan sun ce al-gharib, hadisi riwayar mutum ɗaya, kamar hadisin innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin, sahabi ɗaya ya taɓa ruwaito su daga Annabi, shine Umar ibn Khattab. Tabi'i ɗaya ne ya taɓa ruwaito su daga Umar, shine Alqama ibn Waqqas al-Laysi. Daga nan shi ko mutum ɗaya ya ruwaito daga wajensa, shine Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. Daga nan shi ko mutum ɗaya ya ruwaito daga wajensa, shine Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari ne hadisin ya yaɗu, shi sama da mutum 70 sun ruwaito su daga wajensa. to daga nan kuma su gaba da yaduwa su kuma wannan kila wata 70 ko 100 wadansu kuma har 200 har zuwa zamanin mu na yau kenan yanzu in ka bi hadisin sai ka samu hadisi ne riwayar mutum dubu daga mutum dubu daga 200 daga 100 daga 70 daga wa daya daga daya daga daya daga daya daga zuwa annabi to irin wannan hadisin sai su ce da shi gare riwayar mutum daya wannan riwayar mutum daya sawa'un daga farkon sanadi ne ko daga tsakiya ko daga karshen dai an samu ɗaya daga cikin matatakalar hadisin mutum ɗaya ne ya ruwaito shi daga wannan zamani zuwa wannan ɗaya ne ya ruwaito ko da mutum ɗaya ya ji shi daga mutum 100 shi kuma wannan ɗayan mutum 200 suka ji daga wajensa kaga anan 200 daga mutum ɗaya daga mutum 100 kaga duk da haka ya zama hadisi gari saboda ka'idar ilimin hadisi in sun zo wajen kididdigar hadisi al-hukm al-aqal yaqdi ala al-aksar hadisi gari kenan aziz wanda mutum biyu suka ruwaito daga mutum biyu daga mutum biyu daga mutum biyu ko dai an samu mutum biyu ko da a tabaka ɗaya ce walau fi tabaqatin min tabaqatis sama to hadisi mashhur sai su ce mutum uku zuwa sama matukar bai kai tawaturi ba to tawaturi daga yau sai yake farawa mafi abin da dan maganar suka ce daga mutum goma zuwa abin da ya sama duk abin da mutum goma ya ruwaito to ya kai mutawatiri abinda bai kai goma ba tara ko takwas ba jama'a ne masu yawa ba dan haka da yana cikin ahad sai zama mashhuri idan ya sauko ya dawo biyu ya zama aziz idan ya sauko ya dawo daya ya zama gari wannan kasa kashe da malamai suke na ilimi za ku riga ganin su a cikin littafai na ilmul kalam dan ilmul kalam masu magana kan tauhidi kamar asha'ira da sauransu za ku riga ganin su a cikin littafai na usulul fiqh wani lokacin kuma za ku ganci a cikin mustalahul hadith to sai dai wannan rabo din ba ya da alaka da ilimin mustalahul hadith kawo shi aka cusa su da karfi dan cimma wata manufa wannan manufar kuma ita ce dan ilmul kalam da suka zo kamar asha'ira sai suka ce idan muka lura da musulunci zai iya kasuwa zuwa ga bangare biyu bangare na farko aqida ko tauhidi shine duk abin da ya shafi imani kamar imani da Allah kamar imani da ranar tashin kiyama kamar imani da mala'iku kamar imani da manzannin da suka wuce kamar imani da littafan da aka saukar da duk wannan menene imani zuciya ce ake so ta yarda da wannan amma ido bai taba gani ba ai waye kuma ya taba ganin Allah babu annabi Musa ma ya nemi ya gani bai gani ba to wani ne kuma ya taba ganin kiyama labari aka ba shi nata amma ya yarda za ta zo nan gaba waye ya taba ganin aljanna ko wuta babu wanda ya taba gani cikin waye ma ya yarda akwai aljanna nan akwai ni'ima ya yarda akwai wuta kuma akwai azaba wannan ba ya zama imani ba kenan to wannan shine aqida amma abin da ya shafi ayyukan yau da gobe kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar mu'amala da sauransu wannan sai su ce shari'a kenan wannan ya shafi abin da ake kudurcewa a zuci wannan ya shafi abin da ake aiwatarwa a me a aiki to sai suka kawo wata ka'ida suka ce dukkan abin da za a tabbatar a zuci ba za mu yarda da shi ba sai in ya zanto aya tabbatacciya daga Qur'ani saboda Qur'ani mutawatiri ne ko in hadisi ne to ya zama hadisi mutawatiri amma in hadisi ya zanto ahad to ba a kafa hujja da shi cikin aqida sai dai a kafa hujja da shi a ina cikin shari'a suka ce wajen azumi wajen sallah wajen zakka wajen kaza wajen kaza wannan shari'a ce irin hadisin da bai kai mutawatiri ba ma iya kafa hujja da shi a nan gurin amma duk abin da ya shafi aqida ya shafi ranar tashin kiyama ko alamominta ya shafi labarin wuta ya shafi labarin aljanna ya shafi ubangiji ya shafi annabawan baya in dai hadisin da ya kawo wannan ba hadisi ne mutawatiri ba ba za mu yarda da shi ba domin ahadithul ahad la yuhtajju biha fil aqida sai suka dasa wannan magana kuma aka yi ta rubuce-rubuce a kanta tun daga farko-farkon zamani har yi zuwa yau wajen shekara dubu da wani abu ana tafiya kan wannan tsarin musamman masu karanta littattafai na mu'tazilawa da wato asha'ira sun shimfiɗa wannan ka'ida sun yarda da ita sun yi imani da ita galibin littattafanmu na koyon tauhidi irin wanda suke yawo duk akan wannan aqida suke to shi yasa duk abin da ya zo yake ba da labarin alamomin tashin kiyama yake ba da labarin kabari ko azabar da ke ciki ko ni'imar da ke ciki yake ba da labarin zuwan annabi isa ko zuwan mahdi ko zuwan dujjal ko zuwan kaza cikin al'amuran da gaibu ne nan gaba za su zo kaga ai aqida ce wannan sai su ce to duk hadisin da ya zo akan wannan babin in dai hadisi ne na ahad ba mutawatiri ba ba ruwan mu da shi shi yasa sai aka samu wanda suke kareta alamomin tashin kiyama menene hujjarsu waccan ka'ida da aka gina ta cewa ba a kafa hujja da akan aqida sai da me sai da hadisi mutawatiri in hadisi ahad ne ba za a yarda da shi ba to ita wannan ka'idar da take cewa ba a kafa hujja da hadisi mutawatiri sai hadisul ahad wato ba a kafa hujja da hadisi ahad a cikin aqida sai mutawatiri ka'ida ce wadda take ita kanta ma bid'a ce to da ta ginu karkashin ta kuma sai kuma wadansu bid'o'i suka ginu shine karyata alamomin tashin kiyama din shine karyata azaban kabari da wadansu suke karyatawa shine karyata ni'imar da ke cikin kabari ko azaban da ke ciki ko tambayoyi da za a yi duk wadansu suna karyatawa saboda me suka ce hadisin da suka tabbatar da wannan hadisul ahad ne to asalin wannan ka'idar bid'a ce kaga kuma sai ta tsuguna kuma kai kwanci na wadansu bid'o'i ta kinkishe su kuma suke tara wa cikin mutane kun fahimta da kyau waɗanda suke wannan magana kuwa wato mu'tazilawa ne da waɗanda suka bi su cikin asha'ira to inda abin ya ƙara faɗi mu a nan ƙasar musamman da zuwan su Sheikh Muhammad Abduhu a Egypt wanda suke ƴan wannan zamanin ne shekarun da suka bar duniya ba su da yawa sosai shekaru ne ko 50 ko 60 ko nawa makamancin haka irin su Sheikh Mahmud Saltut ɗaya daga cikin shugabannin Jami'atul Azhar irin su Jamaluddin Al-Afghani irin su wato gashi nan da suna mai abin nan din nan tafsirul Maradi Mustafa Al-Maradi irin su wane ne su wane ne duk sun ginu kan wannan aqidar shi yasa a cikin tafsirin su a cikin littafan su suke inkarin irin wannan aqidun da suka tabbatu da ne da ahadithul ahad to kuma mu nan Najeriya akwai musayar ilimi na addinin musulunci tun sama da shekaru 60 da suka wuce tsakaninmu da mutanen Misra da mutanen Sudan shi yasa duk aqidun da suke Misra sai ka samu akwai burbushin su a nan gurin duk aqidun da ke Sudan sai ka samu akwai su a nan gurin ba mu fara kulla alaka ta musayar ilimin addini ba tsakaninmu da ƙetaren Red Sea Bahar Maliya kenan duka sai ɗan shekaru 25 zuwa 30 da suka wuce daga lokacin da aka bude Islamic University na Madina daga lokacin nan ne aka rinka samun ƴan nan suna zuwa can karatu musamman na farko irin su Sheikh Muhammad Jazuli wanda yanzu alƙali ne a Jigawa State ya rike makarantun Arabiya a Kano kamar SAS da sauransu irin su wane ne ɗaya ku wanda ba su da yawa wanda lokacin da suka je can gurin su Malam Nasiruddin Albani suna karantarwa a jami'a su Sheikh Bin Baz suna nan su Sheikh Muhammad Al-Amin Tankiti suna nan manyan malamai daga duniyar musulunci tunda a lokacin nan manufar jami'ar shine duk inda malami yake a duniya in dai shahararre ne masanin addini baki ne fare ne ja ne wane ne a dauko shi a kawo shi jami'ar aka rinka fataucin malamai daga Egypt daga Pakistan daga India daga Mauritania daga Sudan daga ina ne duk aka tara dukkan malamai a cikin jami'a to amma daga baya kuma siyasar duniya kuma ta shiga harkar jami'a kuma shikenan sai zanto sai dan Saudiya ne zai zama malami wannan kuma saboda wadansu dalilai na siyasa wanda ba lokacin sarrin su bane a halin yanzu abin da nake so in nuna mana musayar ilimi da aka samu tsakaninmu da mutanen Egypt da mutanen Sudan shi yasa waɗannan aqidu irin wanda wancan malamai da na ambaci sunan su kazu suka yadda da su suka yi ta rubuce kuma littattafan su suke zama nan duk littattafan Arabic galibi daga Egypt ake sayo su daga Sudan tun da daddewa daga Egypt ma sun fa na ko ina yawa har yanzu a yanzu kuma galibin littattafai da ake sowa daga can ne shi yasa duk abin da yake yawa da can mai kyau zai zo nan gurin Najeriya ta arewa duk abin da yake lalatacce yawa da can kuma zai zo nan gurin to kuma an samu fitina